Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta shushin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da sahabo Imam da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 17 ga watan Janairu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji wasu ƴan bindiga da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun yi awan gaba da wasu ƴan kasar Amurka a Kaduna Najeriya. Sai kuma a rahoto kan yadda shirin rajistar katin zabe ke gudana a jihar Bauchi inda mutane ke kukawa da yadda aikin ke tafiya. Wanda akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku shin yaya abun yake a yankunan da kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-201-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a farko. Za mu kawo muku labarin wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Akalla mutane 12 ne a kashe Laraban nan a wani tagwayen harin kunar bakin wake da aka kai a birnin Maiduguri dake arewacin Najeriya. Ga karin bayani da wakilin sashin Hausa Haruna Dauda ya aika mana daga birnin Maiduguri.
A yau ne aka samu tashin wani bom da misalin karfe 4 rana a unguwar da ake kira Muna Garage dake kan hanyar mafa daga garin Maiduguri wanda ya sanadar motar mutane da kuma raunin ta wasu 65. Hukumar samar da agajin gaggawa ta kasa wato NEMA ta fitar da sanarwar cewa wannan yankunan bakin wake din su hudu ne kuma dukkaninsu mata ne da suka kutsa kusa da garejin Muna inda ake yar hada hatan kasuwanci suka tada bomabuman dake jikin su daya bayan daya wanda ya sanadar motar waɗannan mutanen. Wannan yanki ne da ake kira Muna Garage ya yi kaurin suna wajen samun irin waɗannan harharen ƴan gunar bakin wake wanda ko a jiya ma jami'an ba da kariya ga fararen hula da ake kira civil defense suka kame wani man fetur da suke zargan cewa ana kaiwa ƴan kungiyar Boko Haram ne ta wancan bangaren. Sanarwar ya kara da cewa tuni da ya kwashe waɗannan mutanen da suka jikatan inda kuma garzaya da su asibiti don yi musu magani. Sai dai bayanai daga bangaren garejin Munan na cigaba da nuni da cewa wannan bom din ya yi mummunan ta'adi wanda ya shafi mata da maza da ma kananan yara, ganin cewa wuri ne na kananan mutane kuma ke gudanar da hada-hadan su. Yanzu dai abinda al'umma suka zuba ido su gani shine kawo karshen irin waɗannan ƴan kunar bakin wake. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To ana Amurka kuma sanatoci biyu ƴan jam'iyyar Republican sun zargi shugaba Donald Trump saboda sukar da kullum yake yi wa kafofin yada labarai kan rahotanni da suka buga game da gwamnatinsa da bai yi masa dadi ba. Suna cewa hakan da yake yi yana zagon ƙasa ko illa ga ɗaya daga cikin ginshiƙan tafarkin demokradiyya. Senator Jeff Flake, wanda ke yawaita lamirin Trump ne, ya faɗa a cikin jawabi da ya gabatar a zauren majalisar dattijai cewa irin sukar da Trump yake yi wa kafofin yada labarai ya yi kama da abin da tsohon shugaban jamhuriyar Soviet wato Joseph Stalin, wanda dan mulkin kama karya ne yake yi. Yana mai cewa ba a taɓa samun mai sukar kafofin yada labarai kamar Trump ba, kuma hakan ba daidai ba ne. Shi kuma Senator John McCain, shi ma ɗan Republican kamar Flake daga jihar Arizona, a cikin wata makala da ya rubuta ya ce mu zanta kafofin yada labarai kan rahotannin da ba su yi wa Trump daɗi ba. Shugabannin ƙasashen ƙetare suna kwaikwayo da kalamansa, suna fakewa da haka suna rufe kafofin yada labarai ɗaya daga cikin ginshiƙan demokradiyya. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da Trump ya ba da sanarwar zai ba da lambar yabo ga kafofin yada labarai da suka shahara wajen shirga ƙarya.
Ƙasashen Koriya ta Kudu da ta Arewa sun yanke shawara za su kafa ƙungiyoyin wasan ƙwallon gora da za su kara a wasannin Olympics na Hunturu, kuma za su yi mace a bikin buɗe wasannin ƙarƙashin tuta ɗaya, kamar yadda ƙasashen biyu suka yi bayani a yau Laraba. Wannan shawara da kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Kudu ya kira ci gaba tsakanin ƙasashen biyu wadda ba taɓa ganin irinsa ba, ya biyo bayan shawara da Koriya ta Kudu ta bayar a makon jiya cewa ƙasashen biyu su haɗa tawaga ɗaya sakamakon tayin da Koriya ta Arewa ta yi cewa za ta halarci wasannin na Olympics na Hunturu. Koriya ta Arewa ta ƙaurace wasannin na Olympics da aka yi 1988 a makwabciyar ta ɗin wato Koriya ta Kudu. Za a yi wasannin ne a bana daga ranar 9-25 ga watan gobe a birnin Pyeongchang a Koriya ta Kudu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda muka ambata da fari, wasu ƴan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun kama wasu Amurkawa a jihar Kaduna. Ga rahoton Nasiru Yakubu birnin Yaro.
Rahotanni na nuni da cewa wasu ƴan bindiga sun yi awan gaba da wasu ƴan ƙasar Amurka guda biyu da kuma wasu ƴan ƙasar Canada guda biyu a jihar Kaduna bayan sun kashe ƴan sanda guda biyu da suke rakiya ga ƴan ƙasar ta wajen. Al'amarin ya faru ne a ƙaramar hukumar Kagarku tsakanin garuruwan Jere da Kargo. Bayanan na ƙara nuni da cewa abin ya yi kama da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. ‘Yan bindigan da ba a san ko su wane ne ba, ya zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoton babu amo babu labarinsu, babu kuma labarin Turawan da suka yi awan gaba da su. Kakakin rundunar ‘yan sandan jihar Kaduna, Malam Muktar Aliyu, ya tabbatar mani da afkuwar al’amarin.
Lallai wannan gaskiya ne, mun samu rahoto jiya da dare wajejen ƙarfe 10 na dare, cewa wajejen ƙarfe 7 zuwa 8 na dare, Turawa sun fito daga kafancen za su je Abuja. A daidan wajen Jere Kagarku Road sai ƴan bindiga yaɗi suka fito musu sai suka buɗe wuta. So dama akwai ƴan sandanmu guda biyu waɗanda suke tare da su waɗannan Turawa, kuma suka mai da martani aka yi ta baka wuta a sanadiyar haka ne sai su ƴan sandan namu suka rasa rayukansu. So amma kamar da nake ma maganan nan, ƴan sanda tana ta kokari domin a ceto su a raye ba tare da wato an samu matsala ba, kuma mu kama su waɗannan wato masu bindiga dadi. Saboda akwai mutanenmu musamman waɗanda aka ba training, waɗanda ake ce mu a Turance special tactical squad, akwai kuma anti-kidnapping unit. Commissioner ɗan sanda Division Jihar Kaduna ya ba assistant commissioner ɗan sanda operation Umarni, kuma da nake magana nan yanzu haka ma suna Kagarku jiran ana ta kokari domin a ga cewa wato an ceto su waɗannan Turawa, kuma a cikin yadda Allah ta da taimakon shi muna fatan insha Allah za mu wato ceto su kuma kama su wannan bata gari. Daga cikin abubuwan da muke roƙo ga jama'a shine su dinga ba mu bayanai masu, don duk kusan nasarorin da muke samu zaka ga kashi 70 cikin 100 muna samun nasarorin ne akan wasu bayanai da ake ba mu masu alfanu. So idan mutum ya ga wata bako fuska a gari ko a wuri, ko kuma mutum ana ganin yana shigowa da daddare, so duk irin waɗannan bayanai suna da muhimmanci sosai a wajenmu. Ina roƙon mutane su damu irin waɗannan, su cigaba da bamu irin waɗannan bayanai, kuma insha Allah za mu ɗauki mataki.
Garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa al'amari ne da yake neman ya gagari kundila musamman a nan jihar Kaduna, duk kuwa da ƙoƙarin da hukumomi suke cewa suna yi wajen shawo kan al'amarin. Nasiru Yakubu birnin Yaro, muryar Amurka da Kaduna a Najeriya.
To madalla Nasiru, a jihar Bauchin Najeriya har ila yau al'umma na kokawa da yadda rajistar katin zaɓe ke gudana. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Na ziyarci cibiyar yin rajista da ke ƙofar ran a cikin garin Bauchi, inda a nan ne masu buƙatar samun katin rajistar suka fi zuwa domin neman kati. Na kuma ji ta bakin wasu don jin halin da suke fuskanta.
Sunana Murtala Muhammad, ina Jahu, mazaunin garin Bauchi, dan angon Jahu. Abin da gaskiya mu a nan Bauchi muna dan fuskantar matsalar rashin gudanarsa akan yanda aka tsara. Don kamar ni yau na ta wajen wata guda ina jeleje kan ka dawo, sometime wani lokaci aka ce in ni ma'aikaci ne a ce in fito da safe, na kan fito karfe 7 amma yanzu zan samu a ce an raba fom, dole zan yi rohi in fito wurin aiki. So yanzu ma haka da gani yau na zo an bani zuwa karfe 3, yanzu na dawo karfe 3 kuma gashi ma da alaman ba zai yiwu ba.
Suna na Fatima Dahiru, muna zaune a unguwan Dawaki. Katin zaɓe muka zo yi, an ce mu fito mi yau kwana 4 kenan muna zuwa muna jawowa, sai a ce layi yayi yawa a ce ba za mu samu ba mu koma waje ya kure. To yanzu ma dai muna zaune yanzu misalin karfe 3 da rabi ko za mu samu a mana, ko da yau din ma za a ce sai gobe wallahi a alam.
Daga bisani kuma na garzaya hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasa, inda Malam Yahaya Salihu Muhammad shugaban sashen ilmantarwa kan sha'anin yin rijista da kuma wayar da kan mutane game da harkan zaɓe domin neman ƙarin bayani dangane da irin ƙorafin da masu buƙatar samun katin rijista na yin zaɓe suka bayyana.
Eh to alal hakika mutane na zuwa da wuri-wuri saboda su kama layi saboda tantunan jama'a musamman a cibiyar mu dake nan ofishin hukumar zabe ta na kasa mai zaman kanta na karamar hukumar Bauchi wanda yake road kaman wasu fasali da muka yi na saukatawa mutane yin wayannan abubuwan na farko dai mun tabbatar da cewa a samu layuka daban na mata da kuma na maza saboda a saukakawa su mata yadda za su yi rajistan cikin sauki da kuma hamzari su tafi na biyu kuma hukumar zabe ta dada ba da amincewarta na a samu cibiyoyi na tafi da gidanka wadda mun sa daya a Miri Primary School mun sa daya a Durun Primary School mun sa daya a Kangere Primary School so ana ta kokarin a fadada abun yadda zai za a saukakawa masu kudirin yin register don a ba su dama wa kowa don yi wannan abu
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
sakamakon irin waɗannan korafe-korafe ne yasa muke son jin ra'ayinku game da abin da kuka gani a wuraren da ake gudanar da rajistar katinan zabe a yankunan da kuke sai abugo
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
to madalla muna son a kira a gaya mana shin menene kuke gani abubuwan da suke faruwa a wato rumfunan da ake gabatar da kati ake register zabe yanzu mun samu kira daga Samunaka jihar Kaduna kenan wa ke kira daga Samunaka
Alhaji Ruwanu mai zauri Samunaka
to Alhaji Ruwanu me yake faruwa a inda kake magana register katin zabe
wannan katin da mu dai anan yana dan tafiya daidai
to yana tafiya daidai kenan
ba fituwa sosai ai amma ba fituwa sosai
to 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 masha Allah mun gode maran Lurwanu har yanzu dai a jihar ta Kaduna wake magana daga jihar Kaduna to ina ganin na jihar Kaduna layin sa yayinke
mun da damuwa anan yayin karamar hukumar jama'a gulugulu domin aka ababa da aka kawo na yin registration ba a ba mu tikimemme yadda za a sanar da mu yadda za mu yi registration ne
to ya sunan mai magana
ya kamata su je su yi registration din ba mu same su su zo wuri inda ya kamata su yi registration ne so da mu samu wannan registration ne
to ya sunan da wani ke magana sunan mai magana
Thomas ne Thomas Oga daga garin unguwar Anjo
to Thomas wato ba a samun kayan aikin ne ko ku a mutane ne ba sa fitowa inda kake
wallahi kwata-kwata ma ba ma sai ne ko ana registration din ko ba a yi
to mun gode Thomas yanzu kuma bari mu tsallaka jihar Zamfara wake magana daga jihar Zamfara
assalamu alaikum wa rahmatullah
amin wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
ina na Armaya Obaka aikin yaro kaura na murjin jihar Zamfara
Armaya Obaka aikin yaro yaya lamarin rijistar katin zabe yake a inda kake
to lamarin da kan zabe alhamdulillah yana gudana kamar yadda ya dace duk da cewa mun samu mai mataba sojan ƙasa mai mataba sojan ne sojan kawar mu ya kira akan jama'a tai sai su gudanar da wannan katin wanda ya bace da kuma wanda bai ba alhamdulillah muna godiya ga irin kira-kiran da shi mai mataba ke yi amma muna abu guda wanda yake kira a kan su ya kamata gaskiya wannan katin da aka yi wa mutane na katin ɗan ƙasa gaskiya ya kamata muna kira ga hukumomi a jihar Zamfara ya kamata a ba da shi musamman a alƙawarin mura domin cewa ni kaina kowace lokaci da aka yi ne wani bima wallahi lokacin da ta yi in yi shi can nisan asuba ne kuma duk da yake haka nan ban samu ba abin da ni yawo da hannun gaji na bari to muna
to Armaya mun gode Allah ya sa waɗanda aka yi wannan kira domin su sun ji bari mu tsallaka jihar Zamfara Taraba wake magana daga Taraba
Muhammad Awal ne daga garin Bantaji jihar.
Muhammad Awal, yaya lamarin rijistar katin zabe ke a inda kake?
Gaskiya mazan rijistar zabe a katin a inda muke, gaskiya mu ana wannan wasan boya. Ba mu gane takana inda ake rijistar nan ba. An ce muna muje ukari. In mun je ukari mu je mu samu laya yau, to gaskiya muna kira ga gwamnati da Allah ta yi kokari da sai magana ta mana cikin garin Bantaji inda za mu samu kauyukan mu. Mutanen kauyuka da kuma wanda suke cikin gari wanda nasu ya bata da kuma wanda nasu suke guri inda za su tarawa Bantaji domin makati a cikin kwanciyar hankali domin samun ilahi. Domin gaskiya mu gwamnatin nan muna son ta, kuma gaskiya muna da kisin mu ce mu yi zaɓe domin gaskiya abin da yake faruwa Taraba gaskiya muna son canji.
To madalla Muhammad Awal, Allah ya sa waɗanda aka yi wannan kira domin su sun ji, bari mu tsallaka kwanta gora jihar Niger kenan. Wake magana daga jihar Niger?
Assalamu alaikum, mai magana injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger.
Wa alaika salam injiniya mai gero, yaya lamarin rijistar kacin zabe ke a bangaren ka?
Wani gaskiya kwanta gora bangaren da ake yi ba dan mun ga.
Hello? Injiniya.
Tsakani da Allah.
Yawa, to ina jinka. Kace baka ga inda ake yi ba?
Kwanta gora ni mun yi zuwa aini duk ba mu gani ba, ni ban ga an da ake kwanta gora ba.
To, ina jin layin na injiniya ya tsinke. Ina ga mun samu wani kiran daga Niger har ila yau.
Sunana Sule Lawan Kashin daga karamar hukumar Tafa jihar Niger hayin Nasarawa Iku.
To, Malam Suleiman Lawan, yaya lamarin yake a bangarenka?
Gaskiya ya kamata wannan abun a bunkasa shi zuwa mazaɓen World War, saboda abun local government yana cunkoso da yawa, ba a samu aishi yadda ya kamata.
Akwai layi kenan a inda kake, akwai jira?
Lallan an je can wani lokaci za ka yi zuwa 2:30, wani sai ya bar gidansa ma karfe 6, kuma sai je sai ga ce layi a yau, ba zai samu yawa wannan ranar ba.
To, madalla Malam Suleiman, har ila yau dai a jihar ta Niger, wake magana daga jihar Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin Begodia a Kimba.
Ibrahim mai wankin hula, yaya lamarin yake ta bangaren ka?
To, gaskiya muna da kasaba ba Najeriya muke ba, don gaba ɗaya ma nan ba ko labari ma ba ka ji ga wani. Ba ma wanda zai ce ma taɓa ganin ma ana wata rajista a nan.
Babu guraren yin rajistar kwata-kwata a inda kuke kenan?
Babu, da tun daga yankin nan Ibire abin da ya kama har zuwa kan yanan gaba ɗaya babu ko labari babu. Ba ma wanda ke labarin zancen wata rajista mu a nan.
To, mun gode, Allah ya sa waɗanda ake wannan kira domin su suna ji. Sai mu tsallaka kuma jihar Taraba, wake magana daga jihar Taraba?
Anwar Sadat ne daga Taraba, karamar hukumar jihar Mutumi.
Anwar Sadat, ya labarin yake a ɓangaren ka?
Gaskiya wurin mu akwai wurin yin katin zaɓen nan, amma mutane ba sa so zuwa.
To, wurin ku akwai wuraren yin rijistar amma mutane ba sa fitowa, haka kace ko?
Haka ne.
To madalla, mun gode Anwar Sadat. To, har yanzu dai kar amanta, muna tambaya ne akan yaya lamarin rijista yake a bangaren ku, katin rijistar zabe. Bari mu tsallaka jihar Kano, wake magana daga Kano?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Dan uwa, barka da dare.
Barka ka dai, da wa nake magana?
Sunana Alhaji Musan Garu, jejo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya daga Garu cikin garin Kano State, Najeriya.
To, Alhaji Musa, barka da warhaka, da aina ɗauka Kano ne, sai kuma na ji Kaduna ne.
A Kano ɗin ne, Kano ne, daga Kano ne.
To, an yi tafiya kenan, yaya, ai, me yake faruwa ta ɓangaren rijistar katin zaɓen?
Ai, ka san mu saboda yawace-yawacen ayyukan rediyo da muke yi, to muka ɗan zagaya domin mu ɗan duba rahotanni akan wannan aikin jarida, abin da ake na magana rijista ɗin nan.
To, Musan Garo, ya abin yake?
To, gaskiya wannan abin da ya tsakani da Allah ni sai ga cewa gaskiya wa'annan hukumomin da suke mutar da wannan rijistar zaɓe, magana ta gaskiya sun yi kaɗan. Ya kamata gaskiya al'amari, in dai za mu faɗa wa kanmu gaskiya, to wannan addi word irin adali ana bin mutane, kuma gwamnatocin ya kamata a ce suna ɗan ba da sanarwa a gidajen rediyo ana faɗakar da mutane. To, amma za ka ji sun yi shiru, ni ba san abin da yake damu. Yanzu ka ga dai daga jihar Kaduna akwai wani gidan rediyo muke aiki a nan Liberty Radio, to mun tafi nan cikin jihar Kano da wasu ƙauyuka da sauransu wanda mun ga dudduba irin wannan ayyukan, babu makaga nan wanda suke wannan resources. To, ka ga me ake nufi kenan? Ya kamata a ce gaskiya an fitar da wannan abu domin a tabbatar da wannan abun ya tafi daidai wa daida. Alhaji Musa Garo, na gode da wannan rahoton na baku.
To, madalla Musan Garo, mun gode kwarai da gaske. A bari mu tsallaka jihar Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna.
To assalamu alaikum mallam Hausa, kana magana da Akarami daga shi Abubakar Gomai Kaduna, shugaban kungiyar mutulaka na kasar rashin jihar Kaduna.
Akarami, kayi rijistar zabe ko kuma me ka gani a wurin?
Aha, ni da ma nayi tun 2011, amma gaskiya na ji daɗi ka wannan madoyin, kuma ubangiji Allah saka ku da alheri.
To amin amin.
Saboda ni a Kaduna ina Kaduna ta Kudu ne, kuma ni gaskiya da zan wuce kasuwa ta wajen daidai ga makanta Maimuna Barzo. Makanta yake ƴan mata na da taron jama'a, na tana ma ko wani taro ne ake, ko wani abu ne tamba mai kiwara ka ce wurin ta ake. To in dai take ce maka da kamar labari tsakanin da Allah ita kuma ainihin ina ga illa ba ta an rugurguza ta. Saboda ba ta shiga kan labari, ba ta san talaka, ni ba san labari ba, ma san abin da ake game da wannan research ba. In ka yi wannan tudun wajajen unguwar ma arzuwa da zangon da sauran wurare, duk ba mu samu da ke tafiya ba. Da haka ni na fi da ɗorin laifin ga ainihin ita ainihin ai akwai tashin da ake farkar da al'umma ko ga mutane abin da ke ciki.
To Akarami, na ga Juli na ɗaga min hannu, nan za mu dakata. To nan za mu dakata da amsa wayoyinku, sai kuma shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Da mu soma labarin wasannin ne da labarin Accra House of Oak. Labarin da ke iso mana shine Accra House of Oak gata yi asaran wani ɗan wasan ta shahararre Winford Kobina zuwa ga wani club ɗin ƙasar Denmark Viborg FF, da zaran yarjejeniyar da suke shirin kullawa ya samu kammaluwa. Club ɗin ne ta tabbatar da haka a website ta, cewar ɗan Ghana mai shekaru 26 ya soma atisayi da wancan club. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ƙasa da shekaru 20 Black Princesses na kyautata zaton da su samu daman samun gurbi a gasan cin kofin duniya na shekara ta 2018 na mata da aka shirin soma fiddagwani cikin makonni biyu masu zuwa. A kokarin da take na raya wasannin motsa jiki a kasar Ghana, manejojin kamfanin na cacan wasannin motsa jiki Betway ta kawo wasu tsofaffin 'yan wasan Black Star Steven Appiah da Maxwell Kunedu domin su yi mata wani aikin zakulu kwararrun 'yan wasa matasa, yadda za a ba su koro su zama shahararru a duniya. Zakaran Premier League in Ghana, Edwana Stars za ta kara da Kumasi a Santi Kotoko, wadda ita ce ta lashe kofin FA a ranar Lahadi 28 ga watan Janairu a Bwasi Clean Stadium, domin kara wadda aka yi wataki na zakaru domin buɗe kofa soma wasan League in kaka na bana. Yanzu bari mu duba wasu sakamakon gasan cin kofin Afirka na 'yan wasan gida na shekara ta 2018. A rukunin A, Morocco 4, Mauritania ba ta da ku 1, Guinea 1, Sudan 2. A rukunin B kuwa, Namibia ce ta lallasa Cote d'Ivoire da ci 1 mai ban haushi, sai kuma Zambia da ta lallasa Uganda da ci 3-1. A rukunin C kuwa, Libya ta samu damar lallasa Equatorial Guinea da ci 3-0, sai kuma Nigeria da ta yi baram-baram da Rwanda. A ranar 18 ga watan Janairu, a rukunin B, Cote d'Ivoire za ta kara da Zambia da ƙarfe 4:30 na yamma, sai Uganda za ta kara da Namibia da ƙarfe 7:30. A ranar 18 ga watan Janairu, rukunin C, Libya za ta fi da reni da Nigeria, sai Rwanda kuma da za ta kara da Equatorial Guinea. Abinda ya sauwaka kenan a shirin na yau, Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Safarin mutane ko kuma bauta irin ta yau wani laifi ne na dubban daloli da ya gama duniya, wanda yake tauye haƙƙin bil'adama, yake kuma raba su da 'yancinsu. Yana kawo ci baya a al'umma da kawo barazana ga zaman lafiya na al'umma da na ƙasa. Yana dagula harkar tattalin arziki da yin zagon ƙasa ga tafarkin doka da oda. Da ƙarfafa cin hanci da rashawa, yana kawo wasu ayyuka na aisha da kuma taimakawa wajen samar da kuɗaɗen da ake amfani da su a ta'addanci. Ƙungiyar Kwadago ta Duniya ta kiyasta cewa mutane miliyan 24.9 ne suka fada hannun masu safarar mutane a duniya. A cikin waɗannan miliyan 16 an tursasa musu ne wajen yin ayyukan alatilas. Kusan miliyan 5 ana tursasa su ne yin karuwanci, sannan miliyan 4 wajen ayyukan wahala. Babu wata ƙasa a duniya da ke da kariya daga matsalar safarar mutane. Yana faruwa a kowane lungu na duniya, a gidajen mutane, a ma'aikatu, da otal-otal, da gonaki, a jiragen su, da kuma a wuraren da ba za a iya kidaya su ba, har da inda ba a zato. Ko ana Amurka ana safarar mutane, abinda hakan yake nunawa shine idan za mu yaƙi da wannan fitina, to tilas mu fara da gida. Wannan shine dalilin da yasa aka kaddamar da Janairu a zaman watan karewa da hana bautar da jama'a da safarar su. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da wannan al'ada, wanda a bayanin shi yace masu safara ko fatocin mutane suna jin hankalin waɗanda suke cuta ta hanyar yi musu alƙawuran ba su dama da samun rayuwa mai inganci, wanda daga baya suke fadawa cikin bauta maimakon su samu rayuwa mai inganci. Yan fasa ƙaurin suna riba ta amfani da waɗanda suke ɗauka wajen tusasawa ta hanyar tashin hankali da kurari, su sanya su yin aiki a gidajen karuwai da ma'aikatu da gonaki, a jiragen su ko kamun kifi, da gidajen mutane da ma'aikatu da wasu wurare da ba su kirguwa. Shugaban ya daddada cewa a lokutan watan nan na kara bauta da safarar mutane, mun sake kudurta ganin mun kawar da bauta baki daya. Safarar mutane ita ce sabuwar hanyar zamani ta ci gaba da daddiyar hanyar bauta. Ba za mu taba amincewa da ita ba. A wannan watan ba wai kawai muna tunanin wannan al'amari bane. Mun dauki alƙawarin yin amfani da iya ƙarfinmu wajen ganin bayan wannan mugun aiki na safarar mutane da ke shafar mutane da ba su san hawa ba balle sauka a fadin duniya baki daya. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To kafin mu karkare ga Sahab Imam da labarai amma a takaice.
Wata jami'ar Amurka ta faɗa yau Laraba cewa dabarun tafiyar da yaƙi a Afghanistan da gwamnatin Trump ta fito da su suna aiki. Su gwamnatin Afghanistan sun fara ganin Taliban tana sassauci ko miƙa wuya, sun fara ganin suna matsowa na a koma kan teburin shawarwari, in ji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. Haley ta yi wannan furcin ne bayan ta kammala ziyarar aiki na kwanaki biyu da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai ƙasar da ke kudancin Asiya, inda jami'an diflomasiyya suka gane shugaban ƙasar Ashraf Ghani da babban jami'in gwamnatin ƙasar Abdullah Abdullah da wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar. A cikin watan Agusta ne shugaba Trump ya bayyana sabbin matakai kan yaƙi na Afghanistan da ya haɗa har da tura ƙarin sojoji zuwa ƙasar. Aƙalla mutane 12 ne aka kashe Laraban nan a wani tagwayen harin ƙunar baƙin wake da aka kai a birnin Maiduguri da ke arewacin Najeriya. Rahotanni da sashen Hausa ya tabbatar da su ya nuna cewa an kai harin ne a wuri da ake kira wato garejin da ke wajajen fitan gari, inda ƙungiyar Boko Haram take yawan kai hare-hare, duk da cewa har zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Hakanan dai rahotanni na cewa aƙalla mahara 4 ne kuma dukansu mata ne suka kai wannan hari. Hakanan a yau Laraba, kamar yadda kuka ji, an sace Amurka 2 da Turawan ƙasar Canada 2 a Kaduna yayin da suke kan hanyar su zuwa Abuja daga kafancin, kamar yadda kuka ji wato a cikin rahotanni. Senatoci biyu 'yan jam'iyyar Republican sun zargi shugaba Donald Trump saboda sukar da a kullum yake wa kafofin yaɗa labarai kan rahotanni da suka buga game da gwamnatinsa da bai masa daɗi ba.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahabu Imam da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Gresham da ta ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric, da Zarahmar Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.